Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba yadda sojojin Niger suka kutso cikin Najeriya har zuwa gabashin Sokoto inda suka kubutar da wasu 'yan Niger din da 'yan bindiga suka fato su da dukiyoyin su. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. Biyo bayan yadda 'yan bindiga daɗi suka maida gabashin Sokoto sansanin su inda suka mike kafa sosai suna cin karansu babu baka. Wannan ya sa 'yan bindigar sun fada da aikace-aikacen su zuwa jamhuriyar Niger. A bayan nan 'yan bindigar sun tsallaka jamhuriyar Niger inda suka tafka aika-aikar satar mutane da dukiyoyin su kuma suka shigo da su cikin Najeriya a yankin gabashin Sokoto. Amma nan take sojojin kasar Niger suka biyo baya inda suka shigo cikin gabashin Sokoton a Najeriya suka ceci mutanen su bayan an yi dauki madadi da 'yan bindigar. Daya daga cikin mutanen yankin gabashin Sokoto, Basharu Altine Guyawa Isa, ya min karin bayani.
Wato abin da ka faruwa ainihin kasar shugabancin Sokoto ya zama gida na 'yan bindiga tun daga ainihin gabacin sabon birnin har gabacin Isa har yankin Shinkahin, abin da ya dangane da jamhuriyar Niger, gehen Maradi da gehen ainihin wannan gehe na ainihin gidan Runji, dukkansu ainihin iyaka ne jamhuriyar Niger. Kuma wannan yanki daji ne kasoso wanda ya yi kilomita kusan 80 zuwa 100, kuma ba abin da a ciki ne in ba 'yan bindiga ba. Akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce Malam Sa'idu wanda ya kwashe kaya ne saboda jin daɗi ba a faɗin da su, ya shigo cikin jama'a bai wuce kilomita 5 ba da tsakani ne da cikin garin Gatawa, wani wuri inda aka ce Mazango. Ya zo ya sansani nan, suna kare mutane, suna dangwali da su, ana biya ne kuɗin hansa nan wannan Zango. Sannan shi kai fitar shi samame cikin jamhuriyar Nijar da yankin Zamfara, yankin Shinkahi. To a shekarar jiya a waye garin jiya sai ya je cikin jamhuriyar Nijar ainihin yankin Madawa, ya kamo mutane, ya kamo dabbobi cikin waɗannan ƙauyuka, ya shigo ainihin cikin Najeriya, ya hwaɗo ainihin Zango, ya zo ya zama nai. Ba baƙo al'amari ba ne jamhuriyar Nijar idan ɗan bindiga ya shiga su ainihin biyo sawu su zo su yi antabu, su yi ɗauke ba daɗi, kuma su ƙwaci mutanensu, su ƙwaci dukiyarsu, wanda shi ne haka da yawa. Suka zagaye Zangon gaba ɗai, suka ainihin yi ɗauke ba daɗi, suka anshi mutanensu, kuma suka anshi dukiyarsu, suka yi kwana, kuma suka koma ainihin cikin jamhuriyar Nijar. Wannan ba baƙon al'amari ba ne. Tuni inda aka hito muna da lambobin waɗannan jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar, idan al'amura sun kai muna ƙamari, mukan kira su kuma su kawo muna ɗauki kuma a samu waraka. Wannan shi ne al'amarin abin da ya faru.
To bayan gumurzun da sojojin Nijar ɗin suka yi da 'yan bindigar, me kuma ya biyo baya?
Shi ne bayan sun yi wannan ɗauki ba daɗi, suka juya suka tafi. To daman gabacin na sabon birni da gabacin na Isa na gaya, amma dukkan shi 'yan bindiga sun mamaye wannan yanki har iyaka da jamhuriyar Nijar ta gehen ainihin Maradi da gehen ainihin gidan Runji. To shi ne akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce Jamma Baki, Hatsabibi ne ya dami jama'a, yana riƙe da mutanen tare, yana riƙe da wani hedimasta na sabon birni. Yanzu haka shi ne ya kawo ma wannan ɗan bindiga Malam Sa'idu ɗaukiwan shekare bayan an yi hwaɗan da mayakan jamhuriyar Nijar jami'an tsaro, ya kawo mai ɗauki. To akwai wata hwadama kafin a kawo Zangon. Wannan hwadama ainihin hwadama ce mai arziki wanda garuruwa da al'ummomi da dama suna noman rani. Akwai ainihin 'yan banga waɗanda suke gadin wannan hwadama na irin ohanin gonar da aga al'umma. To shi ne wannan ɗan bindiga da ya yi hawa domin shi kawo ma Malam Sa'idu ɗauki. Shi Jamma Baki an kai kicin da waɗannan 'yan sa kai, waɗannan 'yan banga, aka yi hwaɗa da su, aka kashe mutum ya kai 6-7, aka ainihin suka ɗauki wasu kuma suka wuce da su. Yanzu haka waɗanda aka ɗauki ba daɗi, aka ɗauke su suna canza hannunsu. Wannan Jamma Baki tun bayan da ainihin jami'an tsaron Najeriya suka yi hwaɗa, suka yi attabu da ainihin wannan ɗan bindiga wanda aka ce ma tun da jami'an tsaro suka yi attabu da wannan ɗan bindiga na gabacin Sokoto wanda aka ce ma Umaru na gona, aka kashe shi. Da ma Umaru na gona shi ne ya haddari jama'a, sai wannan Jamma Baki ɗin ya haye Halifa Umaru na gona. Shi ne yanzu yammacin sabon birni da yammacin Isa da gabacin sabon birni da gabacin Isa ya dami al'umma, shina riƙe da jama'a, shina garkuwa da su, kuma ana biya ne kuɗin hansa. Yanzu haka shina riƙe da headmaster na ainihin babban makarantar sakandare ta sabon birni. wannan shine kwahin makwahin wannan dan bindiga wanda jami'an tsaro suka kace wanda aka ce ma Umar Naguna
me a tasirin shigowar jami'an tsaron Niger zuwa cikin gida Najeriya domin afkawa yan bindigar
to kaga dai akwai alaka mai ƙarfi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya da Niger akwai auratayya akwai sarauta ainihin akwai iyaka kuma makwabtaka wannan alaka ita tsa idan muna motsi ko ana motsi cikin mu sukan ji idan ana motsi cikin su mukan ji to kaga wannan alaka kuma ta zubunta idan aka kawo muna samame so da yawa suna ji kuma sukan shigo su fitattaki yan bindiga kuma yan bindiga su bayyan kuna ƙauyuka waɗanda ke da iyaka da Niger ba ɗaya ba ba biyu ba wannan sanannen al'amari ne ga jami'an tsaro na Najeriya kuma sanannen al'amari ne ga al'ummomin da ainihin suke zaune iyakoki tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya kaga wannan bambancin da kenan shine jami'an tsaro na Najeriya ba za su tashi su je su isko yan bindiga har inda makoyashi yake su je su yi hada da shi ba idan ya kama mutane samame su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Niger sukan bi sawun dan bindiga tun daga inda ya ci zarafin jama'a inda ya je boye domin a je a yi hadan da shi su ceci al'ummar su su ceci dukiyoyin al'ummar su kuma su koma cikin yankin su wannan shine bambancin jami'an tsaro na Najeriya akasari suna bayani ne akan ba su dama ta ainihin order kafin su yi hada da yan bindiga ko da al'ummomi sun ce ga yan bindiga can su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Niger suna tahe da order su suna tahe da ainihin yardar da aka yi musu na cewa su bi sawu na yan bindiga su yi hada da yan bindiga matsausu ga yan bindiga sun ci zarafin al'ummomi wannan shine bambancin wannan hada da jami'an tsaro na jamhuriyar Niger ke yi da yan bindiga da kuma hadan da jami'an tsaro na jamhuriyar Najeriya ke yi da yan bindiga wannan abin da ya faru kenan
Basharu Altine Guyawa Isa daya daga cikin mutanen gabashin Sokoto mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Dr. Hassan Gimba Ahmad ga yadda yake kallon wannan al'amari
Malam Hassan kaga wannan lalle abun takeici ne amma ba wai ana duba ko kankantan kasa ne kamar da Niger karamar kasa ko girman kasa ba ana duba wane ne shugabanta wane irin shugabanci take da shi kaga akwai lokacin da yan bindiga dadin nan suka saci wani ba amurke baki ne ma dan Niger ne amma yana washi ba amurke ne suka ga a Niger ba za su iya zama da shi a boye suna neman kudi ba amma Najeriya za su samu faraga sai suka shigo da shi Najeriya cikin dare America ta zo ta kashe su ta dauke dan su to kaga tun kafin wannan abun shekaran jiya din mutanen su boda din Najeriya da Niger wajen su Sokoto nan sun jima idan yan ta'adda suka shigo musu sojojin Niger suke kira ba na Najeriya ba domin an kira na Najeriya sai su ce su ba su samu izini ba amma ana kira na Niger sai su shigo su fatattake wayannan su ceci jama'a to kaga sun shigo sun fatattake wayannan sun ceci jama'an su sun koma da su kasar su amma munan akwai sun da aka sace makanta 600 kamar awaki aka taza su a gaba aka tsallaka da su jihohi wai muna da sojojin sama a sansanin su a wajen muna da na kasa amma wai ba a gansu ba kuma wani abun da za ka yi la'akari da shi shine manyan ta'addan nan fa irin su turji nan su giya din nan fa suna shiga kasuwanni fa su ci kasuwa su koma jeji akwai wani babban mutum da ya gaya mini kan cewa giya din nan kudi da aka kai mishi don a saki yan makarantan yawuri a kwantagora aka same shi sun san inda yake to me yasa ba za a ji aka shi su ba to kaga abun wani lokaci sai ka ce to menene dalili menene dalili me yake faruwa don amma da shike yanzu an samu canjin shugabanci to kaga sai mu kyautata zaton mewa wannan zai abun da ya kamata a yi tunda kaga tunda ana inda janye tallafin Petrus ma shi ranan ma ya ce shi ya janye kuma ta janye yanzu kuma kowa zai hakura so mewa mutun ne wanda shi yana da kamar yanki idan yace zai yanke yayi duk abin da zai faru ya faru a so abu idan aka duba menene zai ce ci kasa sai yanke ci ayi kuma ayi don haka muna sa ran mewa karshen wannan abun ma ya zo kenan insha Allah amma kamar yanda shi Buhari da ya hau 2015 sai da muka kusan wata shi da muna bashi uzuri da yanayi da ya fara na daina tsansa ne muka fara sarewa wannan ma za mu saurara mu gani su wane ne zai nada idan muka ga su waye nada shugabannin rundunonin sojojin mu da mai bashi shawara kan tsaro to shine za mu fara ganin to me zai faru da yake da nabi kuma tun kafin a zabe shi haka ran da aka zabe shi ma yace za a ƙara yawan sojojin Najeriya har aka zo ana tayi mishi dariya don yace uddabaka yace miliyan 50 amma yana nufin wai miliyan 5 ne to zamu gani idan aka ƙara yawan sojoji aka ba su training sannan aka ba su komandoji waɗanda ba za su duba kansu ba yanda waɗannan suka duba kansu kaga suna ta gine-gine faka-fakan gidaje makama kan filaye motocin alfarma suna ta saya suna ta tsara kudade a gidansu idan wayannan ba za su yi ba inda za a nada za su yi abu ne don kasa to za mu ci kasin wannan abun sai a samu lafiya shine kai abun da za a yi
Dr. Hassan Gimba Ahmad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya